Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna
a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 15 ga watan Satumba na shekarar 2020 maganar kenan
zauren shirin sashen Hausa na muryar Amurka na lafiya uwar jiki karkashin jagorancin Hajiya Aisha Tsale.
Yau mawdu'in da za a tattauna akan shine cutar daji ko kansa a turanci. Mun dauko wannan mawdu'in ne domin tunasar da al'umma duk da cewa ana yawan tabo wannan batu.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba za mu leka zauren lafiya uwar jiki wanda abokiyar aikin mu Hajiya Aisha Tsale ke jagoranta kowace rana Alhamis a shirin mu na rana ta sami tattaunawa da Dr. Mubarak Labaran Liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Nuhu Bamalli dake Zaria a jihar Kaduna akan wannan cuta ta sankara ko cutar daji
zamu yawaye cutar kansa wanda ake kira daji cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu Dr. Mubarak Labaran Liman dake makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli Polytechnic dake Zaria a jihar Kaduna Nigeria yayi bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya Zai mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariya. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa?
To alhamdulillah ya isa ba shakka kan ita wace cutar kansa wanda yawancin al'umman mu na Hausa akan kiranta cutar daji ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil adama amma ina tunanin kafin mu yi kashin baki akan ta kanta kansa din zai cutu wa mai sauraro bayani dan rabaraba ma na ciwuka saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din da kyau so a dunkule ciwuka da kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da ke iya kama bil adama akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar shiga HIV AIDS ko kamar tuberculosis dinnan ko kamar cholera din ga su wannan ciwuka ne waɗanda wani abu ne yake shiga jikin dan adam kwayoyin cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ke je ya taba wasu abubuwa ce ga mai janyo shi a marar lafiya rashin lafiya to wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka to akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu bane ya shiga jiki a shi jikin ne da kansa ya samu matsala wani tsare-tsare da ara jiki ya dinga tafiya a kai wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin wanto misali irin wannan ciwukan shine kamar a ce cutar wannan siga da dukkan yawanci mun santa ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini to kin ga wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga a tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarda ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da pressure din shi ke samun matsala to sai ayi to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in ne wanda wani tsari ne na jiki yake samun matsala ba wai a alal akasari wani abu bane yake shiga yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala da wasu nau'ukan jiki to dan haka tunda tana cikin wannan abun nan zamu yi bayani menene misali ta yake yake da kuma yake abun nan wato wanda Allah ya halicci jikinmu ko jikin bil'adama a Allah ya halicce mu da akwai kaman kwayar halitta da kuma muke da su wanda ake kira su cells cells nan kuma da suke jikin mu su ne kaman rukuni mafi kankanta na rayuwa a jikin dan adam wanda kowace cell tana kaman zaman kanta ne tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda wanda kowace wannan kategorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za ta iya aiwatarwa to cells nan yadda Allah ya halicce su kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa da Allah ya yarda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali muka dauki kaman kwayar cells na jini kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini yawanci ya ce wa'adin rayuwa su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake haifar wasu wannan din kuma ci gaba da ra'ayi ci gaba da tafiyar da aikace-aikace
yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da haifar su
a'a ba gaskiya ba yi da dangantaka da abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu genes wasu wato su wannan genes sun kaman wasu kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na cellin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama to wannan genes din su ne suke tafiyar da lokacin da suke deciding lokacin da wa'adin mutuwar cells din nan yayi ko kuma bai ba to a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'annan genes din particular su ne ke samun matsala idan suka samu matsala ya zama na ba za su iya tantance lokacin da wannan cell din da ta mutu ba ko wa'adin ce na mutuwa yayi zama ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye ga wa'adin da aka daukan mata ko kuma wa'adin da ya kawo ta rayu to wannan sai zama matsala saboda in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yanda ya kamata ta zama wannan girman na ta fiye da yanda ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a masu matsala kuma idan ta gaɗe za ta iya girman har da za ta fashi in ta fashi kuma ta kashi kuma sai ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu ɓangarori bisa kamar ita cutar kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta ce da ake ta fara daga nan za ta iya zuwa can ta harbi can to wannan a kace wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shi ne babban ummul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shi ne cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai ka mutum ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancin su to kuma in kaman a ce mutum daga na hanjin ya samu matsala to nan na hanjin suna iya girma in suka girman su ta azara ta fashi da kuma suke bazuwa a cikin jini da kuma ya su harbi kaman kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake kai da al'amura saboda su wannan cells din kaman sun zama sun bijire wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka samu irin wannan akasarin a jiki to dole ne a samu matuƙar matsala na rashin lafiya.
To kaman wani irin rashin lafiya yake haddasawa?
Eto ya danganta ne da kamar da nake a miki ita shi ta kansa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin a wurin da ba ta iya kamawa a ciki. To ya danganta da yanayin rashin lafiya, ya danganta da yanayin inda ta kama ni, in kaman cutar sace ta hanji ko ta hanta ko ta jini ko ta kwakwalwa da dai sauransu. To amma dai akasari a duk wani case na maganar cutar kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo, wato zafi da raɗaɗi. Da zaki samu tana daga cikin ciwuka wanda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan, shi yasa ma a yawancin magungunan da ake ga har akan ƙure a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi. So kuma akwai kaman aka ce abu ne wanda ya shafi kaman kansa ta kaman tata. To da kike kaman akwai kuraje da kaman wuri yana yankewa, yana kaman riɓewa, yana lalacewa da sauransu. To haka nan in kuma shi ma a cikin jikin ne kaman in a hanta ne ko a huhu, to wurin zai zama kaman yana yi, kaman yana riɓewa, yana lalacewa. To da kaushe yake haddasa wannan tsananin raɗaɗin da zafi da kuma matsananin cikin ciwo, zazzaɓi da dai sauransu.
To likita, ita wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce? Ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce?
Yawwa, to masha Allah, ya isa wannan tambaya ce mai kyau. Wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo cutar kansa ne. Kuma kafin maybe na ɗan yi bayani, zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mai sauraronmu. Wato ita kanta kansan tana da mataki ciwon. Akwai kaman mataki na ɗaya, akwai mataki na biyu, akwai mataki na uku, na huɗu, har zuwa mataki na biyar. To wannan matakan, a kowane mataki ana iya ganewa, akwai gwaji da ake iya yi na daban wanda zai iya nuna iya gano wannan cutar kansan. To amma idan mutum ya je kasashenmu nan masu tasowa da ba mu samu cigaba, yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cutar kansa ce, to sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku, na huɗu ake iya ganin ta. Shi ne irin gwaje-gwaje. Akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini, wanda za a ɗauki jini a duba. Akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto, kamar x-ray da kuma su kamar MRI da radiography. Akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a ɗauki yanki ko ɓangare na inda yake yin ciwon a yanka, wanda ake kira kamar biopsy. Da a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani a menene yake ciki. Wannan zai iya tabbatarwa cewa wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba. To abin babban damuwa shi matuƙar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko na huɗu, to tana da wahalar magancewa. Abu ne mai matuƙar wahala a iya maganinta ko kuma a iya warkar da mutum daga cutar. To yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganinta. Sai da a matakin farko da mataki na biyu, yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ba wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani kora tsaki ko wani damuwa ko sauransu. Kuma ko da ma ya ji wani abin nan ɗin ya je asibiti, musamman a mamun kasashen masu tasowa, ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu. Da mu ce detective ɗin ta da wurin mu gane ta da wuri. To wannan shi ne ma babban umar a bayan sun da yasa muka fi tafiya akan cewa mu a nan ɓangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali a kai shi ne za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba ɗaya.
Gaskiya ne. To likita, tsadar kayan ne ko kuwa iliminmu ne bai kai nan ba, ko koya abin yake ne da bamu da wannan kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu?
Wato abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi za a iya cewa biyu ko uku. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba yi kayan ba ne. Shi su ko su ba kasashen da aka samu ci gaba. Suna da wannan challenge ɗin. Na misali akwai rashin wayar da kai na jama'a. Na misali rashin tsari mai ƙarfi na kiwon lafiya abu ne ke take son shi. Wanda idan akwai tsari mai ƙarfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum yakan je asibiti ana mai gwaji kamar tsakanin lokaci zuwa lokaci
kaman wata ko
wata ba wani dan bai da lafiya ba ko lafiyar shi kalo amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai goje-goje daga lokaci zuwa lokaci to a wannan nan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri to amma tabbas kaman daga san tsadar kayayyakin iya da rashin kayayyakin yana da tasiri saboda misalin da ran mutum zai fi saurin fahimtuwa yawancin wannan tests da ake iya yi wanda za a iya gano ta wannan mataki na daya da na biyu ana iya cin shi ne a kaman ɗakin bincike na irin a wanda ake kira biotechnology labs wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta gaban mutane in kika duba lokacin da corona nan ta zo ai kusan yawanci ba mu da dakunan binciken
ya
tantance ta da gano ta an ta su sai a kai to kafin su dai
jama'a su taimaka da kuma
gwamnati yawa an dade ma akwai jahohi jiya da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan dakunan binciken ba mu da su gaskiya kuma ba mu da su inda ma ake su zaki samu ba su wadata ba ba su saba saboda tabbata kayayyakin da ake bukata a dakunan binciken suna da tsada matuka kuma ba wai kawai injinan ba su kansu kayayyakin da idan abin da su wana wanda ake amfani da su ta ci da gidan ku ne za a amfani da su a gaba ƙara suwa suna da tsada matuƙa to amma dai babban dai dalili shi ne rashin tsari na ciwon lafiya mai ƙarfi da ba mu da shi
da kuma rashin ilimin ai haka
wannan shi ne gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai wanda sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da dai ɗan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin sosai rashin kayan aikin da shi ne babban kalubale
yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki koko suna kasar waje suna aiki
kwararrun nan da kuma a kasar su samu suna kasar wajen amma akwai tsirawu da yawa wanda abokan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gurgudun gudun motsi gaskiya da abin da yake nan a kasa
likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka
to babban mataki kaman dai ga duk wani rashin lafiya shine da zarar Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cuta kansa to a maida hankali da wajen magani da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya rasu baya saboda ba shaku shi magunguna suna da daki-daki akan maganar kula da cutar kansa akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai a ne bi canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki to ban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shi ne mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaushe wannan tsarin dole sai an bi tsarin hannun sau da baka tsari ana so a samu nasara don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah
ya farashi fa farashin maganin
to a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa a in kika duba ko anan su kasashe ma da suka samu ci gaba ai cutar kansa tana da cutar da ta kowace tsadar kula da kuma magancewa yawanci ma za ki ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashe waje za ki ga wasu ma sa da sukan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora don saboda tsadar magungunan da kuma maybe wahalar samu to gaskiya abu ne masu matuƙar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga ba wai shi mara lafiya ba har yan uwan shi saboda za ta iya janyo matuƙar ƙalubale ga tattalin arzikin shi mara lafiya da yan uwansa da tsadar irin magungunan kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ana cewa sun kai 80,000 ko 40,000 50,000 allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matuƙar ya ta'azzara sosai musamman a isan tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya.
To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta. to mu tabo wannan kaman me da menene za su iya haddasa wannan cuta
to Hajji Aisha a makasudan mujimman abubuwan da suke haifar da da ita suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu
da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe
makasudan mujimman abubuwan da suke haifar da da ita suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu so kashi na farko shine akwai gado kaman na ita kanta kwayar halitta na jikin shi din adam abinda wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da halittar su akwai su wannan jins din da zasu iya kusan kansa ko wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittar su kuma wannan abun yana bin tsatso kaman yana bin jini yana bin gado dan haka in kaman yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kaman jini to akwai yuwar ƴaƴan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su cije ne irin ɗaya ne akwai wannan gado to bayan wannan bangare na gado mun shi ne kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne shine kaman a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi wannan ya hada da kaman abinci ci maka wani irin abinci ake ci ya ake cin abincin a wani lokaci ake ci da kuma a su kanshi ne da tsaftar abincin da ake ci to duk wannan abubuwan suna da tasiri akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum yake ta'ammali da su wanda ba abinci bane kaman a ce tabar sigari haka da ake sha ko kuma kaman wanda suke mu'amala da barasa ko kuma bayan wannan ma kaci gurin akwai wasu abubuwa wanda kaman akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kaman a matsayin abudan su kawo kaman ko launi a abinci ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wai su suna da wani muhimmanci bane a matsayin abinci amma sukan daɗa wa abinci armashi to wasu daga cikin su saboda chemicals ne to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da su har da irin abubuwan da kaman ake sawa abincin saboda ya taimaci abinci kaman ya tsawaita kaman preservatives wanda zai tsawaita nisan kwanan abinci kaman musamman abincin da ake sa a kaman gwangwani da sauransu wanda ake so da ɗin bai lalace ba da sauransu to wannan duka da kuma tunda an ce duka lifestyle ne har da yanayin ya mutum yake motsa jikinsa da aikace-aikace da yake yi da sauransu to duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗu akan wanda kategori na kaman tsarin rayuwa to wannan shine kategori na biyu da abin da yake iya janyo su don kansa to abu na uku shine akwai kuma abin da ba za a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kaman sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin ɗan adam wannan sinadarai na mutum ne kaman sinadarai kaman na chemicals kamar yadda aka ce kaman maganin kwari ko kuma wanda shi ne abin da muke so mu tsaya magana a kai kaman sinadarai wanda suke na chemicals ne wanda ake amfani da su a masana'antu na sarrafa abubuwa wato irin wannan sinadaran su ma suna da alaƙa da janyo a ita kanta cutar kansa har ila yau akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kaman aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kaman radiation wani irin haske ne wanda ake yi samun shi kaman daga abubuwan da suka shafi nuclear da sauransu to wannan irin hasken na sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a ƙarƙashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke iya aiwatar ko suke iya ta'azzara maganar cutar kansa to abu na hudu kuma wanda shine na ƙarshe kamar yadda na yi bayani a baya shi ne na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga yanzu wannan canjin ne na yin gani ko akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar halitta ce ta kwayar cuta ta virus to akwai wasu virus da su ne irin abin da ke kocin wannan ciwon kamar HIV da kuma wannan ko corona to akwai wasu nau'in su na wannan virus din wanda kuma sun samu shiga jikin dan adam to su suna iya zuwa su ma canje yanayin ma'amalan wannan kwayoyin halitta na cell kuma su yi kusan din cutar kansa kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata to yawancin abin da kusan din su za su kamu viruses ne kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai virus ne su suke kusan wannan cutar wasu ba kansa na kamar hanta to wannan dai kategori hudu shine makusudan abubuwan suke suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa sai dai abinci da lifestyle ko kuma gado kamar da na fada da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na insha Allah
to likita na san a cikin harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne
eh to kamar yadda na fara bayani a dazu wato yawancin bincike na akan cutar kansa ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya ya za a mu kare al'umman mu ga mutanen mu akan birka su samu cutar saboda kamar da mai bayani cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganin ta da wuri sai lokacin da kamar lokaci ya kure kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ce yana da wahala kuma ko da za a iya yin maganin ne iya da matukar tsada kuma iya da wahalarwa ga jiki
haka
don haka abin da ya fi zama alaƙa ko fi zama mana tabbaci makariya kar ya zama an kamu da cutar wanne kuma zai kawo wannan kariya shine a san wanne ne matakai da za a iya dinga dauka na wanda za mu kare kanmu to kamar wasu daga cikin bincike da na aiwatar muhimmai wanda na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da ci maka da mutum ake ci da kuma yadda mutane suke ci to da kuma alaƙar irin wannan abincicikan da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum to yawan da ke samu a irin cimakan mu a nan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala-kala a nan bangaren duniya kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kamar da yake na natural ba kuma kamar suna cikin da sai zan fassara na natural din ba
wanda Allah ne ya bamu ba komai ake zuwa
masa ba ba a ga an wani gurbata ko an canza kwaya halittar su ba to amma babban abin da binciken ne ya gano a wannan fannin shine jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanu yawancin abin cikita wanda suka ba su amfani wajen gina jiki da kuma kare jiki daga irin wannan ciwukan wanda nake nufi a misali kamar abincicika da suka shafi kamar yanzu ganye da ƴaƴan itace su ne kan gaba a cikin nau'in abincicika da aka tabbatar suna ba da matuƙar kariya ga jikin samun ciwuka musamman da ita cutar kansa.
voahouse.com domin jin duk shirye-shiryenmu. Yanzu dai ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da titan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku. A kasance lafiya.
Come on. Kajira.